Kun kamo sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 16, 21, da 25, sai kuma yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za iya sauraronmu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa cikin wannan shiri na hantsi da ni Hassan Maina kaina zan gabatar. A jihar Sokoto, kyautar motocin feshin magani ne basarakin Ife ya baiwa gwamnati da kuma masarautar sarkin Musulmi. Daga jihar Borno kuwa, wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya ziyarci kasuwar dabbobi ne don shirin sallah. A Filato, mutane na ganin ɗaukar matakai kan masu sayar da maganin ƙarfin maza zai rage aika-aikar fyaɗe. Daga birnin Kwanni kuwa a jamhuriyar Nijar, rahoto ne za ku saurara akan siyasar zaben da za a yi a can ƙasar ta Nijar. Muna da shirin yanayi da muhalli, sai kuma shirin sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu ƙarƙare da shirin sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma kafin duka waɗannan, ku gyara zama don ku saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makili. Attorney General Amurka William Barr ya kare matakin aikawa da ɗaruruwan ma'aikatan tarayya zuwa Portland na jihar Oregon da wasu wurare domin shawo kan zanga-zanga da tashin hankali, yayin da 'yan adawan Democrats suke zarginsa da cin zarafin bil'adama ga masu zanga-zangar lumana. Wannan ne karin farko da Barr ya bayyana gaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai da Democrats ke da rinjayi a matsayinsa na Attorney General, inda 'yan Democrats ɗin suka zarge shi bisa wannan mataki da ya ɗauka a Portland domin taimakawa yunkurin shugaba Donald Trump na sake zabensa a watan Nuwamba. William Barr ya bada bahasin sa'o'i 5 a cikin matsi a ɗakin sauraren bahasi da ya cika makil da jama'a, inda 'yan Democrats suka bayyana matuƙar fushinsu ga wannan mataki, kana su ma 'yan Republicans suka nuna damuwansu game da yadda ake hana Barr damar bada bayani. Ba ya ce mutuwar George Floyd a hannun farin fata 'yan sanda a ƙarshen watan Mayu a Minneapolis babban abin damuwa ne, lamarin da ya sanadiyyar sake duban alaƙar jami'an tsaro farin fata da baƙar fatan Amurka a cikin ƙasar. Amma ya ce zanga-zangar ta Portland da wasu wuraren ba su da wata alaƙa da mutuwar Floyd. Hukumar bada lamuni ta IMF ta amince da ba Afirka ta Kudu rancen dala biliyan 4 da miliyan 300 ta yaƙi annobar coronavirus. Kasar Afirka ta Kudu da tafi kowace ƙasa ci gaba a nahiyar Afirka tana fuskantar durƙushewar tattalin arziki, yayin da ƙasar ke fama da yawan masu ɗauke da cutar coronavirus da suka kai 452,500, lamarin da ya kai ta ga zama ƙasa ta 5 a faɗin duniya da tafi kowa yawan masu cutar. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da taimakon gaggawa na dala miliyan 100 ga kasashe 10 masu fama da matsaloli a Afirka da Gabas ta Tsakiya da kuma wasu kasashen kudancin Amurka. Tuni a cikin wannan shekara ofishin ya ware dala miliyan 225 ga kasashe 20, abinda ba a taba gani ba. Za a baiwa kasar Yamal taimakon dala miliyan 35 da hukumar ta ce tana da tsananin bukata fiye da kowa a duniya. Wasu kasashe da za su amfana da waɗannan kuɗaɗen kuwa sun haɗa ne da Argentina da Colombia da Mozambique da Nigeria da kuma Pakistan. Majiyoyi a kasashen Libya da Somalia sun ce Turkiya ta tura sojojin haya zuwa Libya daga Somalia domin su fafata da sojojin gabashin Libya ƙarƙashin jagoranci Kwamanda Khalifa Haftar. Daraktan ayyukan jarida na sojojin Libya, Kanar Khalid Majub, ya faɗa wa talabijin Larabawa a makon da ya gabata cewa Turkiya ta aike da dubban sojojin haya su yi yaƙi tare da wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke Libya domin su ƙwace ikon garin Sirte mai muhimmanci, sai dai ba iya gano ko an tura sojojin hayar Somaliyan ne su shiga sahun gaba ba. Gwamnatin yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a Libya ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Fayez al-Sarraj. Talashi takobin sake kwato birnin mai tashar jirgin ruwa daga rundunar LNA ta Khalifa Haftar. A gefe guda kuma, shafin yanar gizo na Somali Guardian ya bada rahoto a ƙarshen mako cewa baicin Turkiya da Qatar da suka jibge ko kuma suna niyan jibge dubun-dubatar mayaka a Libya, wasu a cikinsu an dauke su ne su yi aiki a matsayin sojojin Qatar. An kafa hotuna da bidiyo na mutanen da ake zaton sojojin hayan ne a shafukan yanar gizo na kafafen labaran Larabawa da dama. Turkiya ta kafa tangayen sojoji da dama a Somalia. Turkiya da ƙasar Qatar sun horar da sojojin Somalia da jami'an tattara bayanan sirri a cewar kafar yaɗa labaran Larabawa. Amurka da kasar Australia sun faɗa a jiya Talata cewa za su faɗi da kawancin su na soja yayin da tankiya ke karuwa da China, abin da ya ƙara ƙarfafa alaƙa da ƙawayensu. A ci gaba da tattaunawar shekara a Washington duk da batun annobar coronavirus, an tabbatarwa ministocin harkokin waje da na tsaro da ƙasar Australia yin aiki tare da kuma gudunmuwa wurin tunkarar ayyukan China da gwamnatin shugaba Donald Trump za ta bayar. Amurka na sanye da barazana da ku da sauran duniya ke fuskanta, amma Amurka tana tare da ku a wannan kawance da babu abin da zai lalata shi, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministocin Australian. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya yaba wa shiga jiragen ruwan yakin Australia a cikin atisayin jiragen ruwan sojin Amurka da na Japan a makon da ya gabata a kan tekun Philippine. A ƙarshe, wasu 'yan bindiga da ake zaton sun fito ne daga yankin ma'aikatan gwamnati na Greater Pibo a Sudan ta Kudu, sun kai samami da safiyar ranar Litinin a wani ƙauyen da ke lardin Bo, suka kashe akalla mutum 17 a cewar shaidun gani da ido da kuma hukumomi. Wannan shine hari na baya a cikin jerin munanan rikicin unguwanni a faɗin yankin. Choti Maka, mai shekaru 8 da ke samun lafiya a asibitin jihar Bo daga raunin wuka a baya da kirjinsa, ya ce wasu mutane masu yawan gaske ne saye da rigunan sojoji da makamai suka kai samami a ƙauyen Makolkwe shekaran jiya Litinin da rana. Akur Aling, mai shekaru 27 da ta karya a kafa a lokacin harin, ta ce maharan sun kashe mahaifin mijinta kada suka sace jinjirinta mai watanni 14 a duniya. Wasu jami'an tsaro 'yan kalilan da matasan yankin sun fara farautar maharan, inji mai magana da yawun 'yan sandan jihar Jonglei Manjo Daniel To. Ministan harkokin cikin gida a Sudan Al-Tarif Idris ya faɗa a ranar Litinin a birnin Khartoum cewa gwamnati za ta tura rundunar tsaro na haɗin gwiwar sojoji da 'yan sandan Sudan da kuma ƙananan sojoji domin taimakawa yankin.
Wani yunkuri mai kama da ƙarfa haɗin kai da 'yan uwantaka, babban basaraken dolar Ife Oba Adeye Elitel Ogunwusi ya bayar da kyautar motocin feshin maganin kashe ƙwayoyin cuta ga gwamnatin jihar Sokoto da masarautar mai alfarma Sarki Musulmi domin yaƙi da cutar coronavirus. Daga birnin na Shehu, wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoto.
On behalf of His Imperial Majesty, I'm giving this to you for the use of all the people of Sokoto State so that we can totally fight or combat this pandemic. Thank you very much.
Masarake Oba Moreno Adede ne kenan lokacin da yake hannunta motocin masu dauke da na'urorin feshin maganin kashe ƙwayoyin cuta a madadin babban basarakin dolar Ife Oba Enita Adeye Ojaja na biyu ga gwamnatin jihar Sokoto. Motocin guda uku, biyu ya bayar da su ne ga gwamnatin jihar Sokoto, yayin da ya bayar da ɗaya ga masarautar mai alfarma Sarkin Musulmi a zaman tasa gudunmuwa wajen yaƙi da cutar corona. Wata daga cikin ayarin na babban basarakin Ife, Professor Esima Olapoju, ta ce ko baya ga feshin kashe ƙwayoyin cuta don kare kai da kamuwa da cutar corona, haka ma ana iya amfani da waɗannan na'urorin wajen ayyukan noma. Ta ce ana iya amfani da su wajen fesa magani ga shukoki da kuma kashe ƙwari masu ɓarnata shuka. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Manar Muhammad Ɗan'iya, wanda ya karɓi wannan kyautar, ya jinjina babban masarakin daular ta Ife tare da bayar da tabbacin yin cikakken amfani da kayan. Na tambayi mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Professor Bello Dodo Bada na Jami'ar Usman Danforo da ke Sokoto akan tasirin irin wannan kyauta.
Ka san al'ada muhimmanci gare ta tana da ƙarfi ƙwarai. Abinda kake fara yi da mutane ka fahimci menene al'adunsu, me suke so, me abba su so. To wannan yana ƙara danƙon zumunci da fahimta al'adun juna. Cewa ashe dai dukkaninmu ƙasanmu guda ce, kuma ita muke ta ƙoƙarin mu ga ta zauna lafiya. Zai sa soyayya da fahimtar juna da aminci tsakaninmu. Zai sa mutanenmu da ke zaune a can su ma su yi biyayya ga masarauta ta can. Zai sa mutanensu da ke zaune a nan su ma su ga cewa hadda masarautarsu tana girmama masarauta a Sokoto, tana girmama gwamnati a Sokoto.
Ire-iren waɗannan ayyuka kan iya ƙara samar da haɗin kai da fahimtar juna ga ƙasa wanda ke da al'adu da addinai mabambanta kamar irin Najeriya. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
A Borno kuma mutane ne ke ziyartar kasuwannin dabbobi don tanadar dabbar da za su yanka a babbar sallah. Daga birnin na Maiduguri, wakilinmu Haruna Dauda na dauke da wannan rahoto.
Na dai zirci ɗaya daga cikin irin waɗannan kasuwan dabbobi da kuma ke kusa da gidan talabijin da ake kira NTA, inda ya sanar da ƴan kasuwa da ma masu haramar wannan yanka na ta gudanar da ciniki.
Yanzu ga ni a tsakiyar wata kasuwa nan kusa da NTA inda kuma ake sayar da dabbobi kenan saboda shirye-shiryen sallah. Ko da shi wannan kasuwa tana nan ko bayan sallah ma. Ya sunan malamin
Muhammad Ahmed.
To ya yanayin yadda kasuwa take gudana?
Mun sa dabbobi a gaba, muna duba tazuwan kasuwa. Kasuwan ya rinzu da sanya, amma muna zamani da za ta tashi.
To kamar wannan dabba aka naga wannan rago ce ba za ta kai kamar nawa wannan?
Wannan muna zamani 40,000 haka.
To ga dai na kuke kawo wannan dabbobi?
Kai muna kawo su can su kasan su biyu, can kasan su fotoskun, har kasajen Bauchi, har can muna za mu jama ne dabban mu da.
To ya sha'anin tsaro shafi wannan harka naku na kasuwanci?
Mun dangana ga Allah dai. Sai abun ne muna dauka sada da muke tafiya, kuma Allah yana kare mu.
Allah ci gaba da karewa.
Amin ya rabbi.
Abdullahi Muhammad.
An ce bana kamar dabbobi sun fadi ya gaskiya na mulme yake
to yanayin mutane ne ba su da abin hannu ne ana jira in Allah ya sa gwamnati yau muna tsammani za biya in an biya salary komai zai normal
to ya sha'anin tsaro ya shafi wannan harka na kasuwanci na
ku zaka dai in mun je siya suna ba mu ticket kuma da kuma takardar shaida cewa mun siya daga cikin kasuwa ba a waje ba
koya masu siyar suka samu dabbobin a wannan shekara ga dai daga cikin irin mutanen da na samu suna wannan ciniki shaida mun
sura na Gwani Tahir dabba wannan lokacin ya zo kashe biyu ne kashi daya bisa ga irin tsadan hanya da za a zo shi yasa dabba zai yi karuwa amma abin da muke roƙon jama'a har yanzu su sani dabba wannan an kawo shi ba wai lalle sun kaci riba kai ba ya ka sayar saboda dan ka samu lada kai
kamar wannan naga dan safa ne kamar nawa ka samu wannan
a takaice wannan yanzu an hana ta ma naira 40,000 saboda kiwon gida ne sosai ta koshi sosai ka ganshi to ta kai layya yanzu dai yana son kara mar wani abu a naira 40,000 din
ya sunan laka
Muhammadu Umar.
Garin cewa laganka a gefen masu sayar da dabbobi ko? Za ka so yake tafiya to?
Alhamdulillah.
Ana sai wani harawa ne kuma na gada dusa ko kororon wake ne?
Duk akwai ne. Alhamdulillah.
To daga ina kuke ka samun wannan abincin dabbobi?
A jeji mun kawo shi.
A ranar Juma'a ne dai ake sa ran za a gudanar da wannan babban sallah na layya a duk faɗin duniya wanda kuma jama'a ke ci gaba da gudanar da shirye-shirye. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gashe da Haruna Dauda Biyu. Wasu masu sharhi da wakiliyarmu Zainab Babaji ta zanta da su a Filato sun ce matukar aka dauki matakai akan masu siyar da maganin karfin maza ka iya rage karfin aikata fyaɗe tsakanin al'umma.
Muhammad Awal da ke mazaunin garin Jos ya bayyana takaicinsa kan yadda ƙananan yara ke tallar magani da kalaman batsa wanda a cewarsa na iya ingiza matasa.
Yara ƙanana ma wanda za ka ga suna ya wanda ma bai san bai mallaki hankalin kuɗi ba za ga an recording mishi wannan abin tallan yana yawo da shi maganin kaza shi kanshi yaron da yake tallan wannan magani ba balagaje ba ne. To kaga wannan ma wani alamun bata tarbiyya ne wanda zai sa shi yaron da tun daga abin da yake wata rana zai bibiya cewa bari ya gwada wannan abu. Malamanmu kuma suna zaune suna ji suna kallo.
Ina mafita?
Mu kanmu al'umma ba komai za mu zauna mu rufe mu nada hannu mu ce muna jira sai gwamnati ya abin nan ba. Ya kamata mu fa'ido. Sai kuma su nemi gwamnati za su ce maka.
Wallahi duk shegiyar ƙaryar ka ba mai baka wannan itaciya sai mundu.
Irin kalaman da ake ji kenan a tituna kasuwanni da cikin unguwanni yayin da masu sai da magunguna ke tallata hajjarsu. Na zanta da wani mai sai da magani wanda ya buƙacin sakaye sunansa don jin ko yaya suke harkarta.
Na sai da maganuka na karfin maza da na gargajiya da kuma na turawa.
To amma su waki suke sayan irin wayannan magunguna?
Mutane ne dai ga sunan maciwal wanda karfinsu ya dan ragu.
To ana maganan cewa wato ana yawan yin fyaɗe musamman a wannan lokaci kuma wasu na danganta shi da irin wayannan magunguna da kuke saidawa. Ta yaya kuke tantance waɗanda za su yi amfani da shi?
Yaran da suke tasowa suna shan ƙwayoyi ne da kodin da sauransu su ne yake ba su daman su je su aikata wannan abun. Amma din ni mutanen da nake harka da su maciwal ne ba na harka da irin yara matasa da nake sayar magani.
Shugabannin al'umma na da tasiri wajen sanya ido kan abubuwan da ke faruwa a tsakanin jama'a. Mr. Atsen Adan basaraken gargajiya ne a yankin Laminga a nan jihar Plateau.
Mu sarakuna bai kamata mu yi iri wannan mu yi wasa da shi ba. Don idan an yi ma yarinya haka to rayuwanta gabaki daya ya lalace. Bisa ga addini mu bai kamata a samu ko iyaye ko matasa su yi iri wannan lalata ba. Idan mun samu wannan mukan kai hukuma. Ayi horo don wasu su gane don su ja baya.
Masu shari'i na ganin haɗin kan al'umma da sauran hukumomin da ke da ruwa da tsaki zai yi tasiri wajen rage ayyukan asha a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Masu sauraro ku biyo mu shiga jamhuriyar Nijar. Inda 'yan takarar neman shugabancin kasar a zaben da za a gudanar a watan Disamba ke ci gaba da bayyana manufofinsu. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Nijar Alhaji Bazoum Mohammed ke kammala ziyara a jihar Tawa, ana iya cewa rangadin nasa ya bar baya da kura domin 'yan adawa a wannan jihar sun ce ya kamata ya dakatar da wannan zagaye domin a wurinsu yakin neman zaɓe ne. Don a cewarsu ana yin taron gangami da karkafa alamomin jam'iyya kamar yadda Alhaji Maitre Abdulu Muni, memba na kwamitin gudanarwa na ƙasa na jam'iyyar RDR canji mai adawa ta tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Usman ya yi mini ƙarin bayani a wata tattaunawar da muka yi da shi.
Abinda do ake ce ma shine campaign, ka hode abinda za ka yi, ka tallata jama'iyyarka, ka yi taro a kira gari da gari ai cortege shi an kai shi na kuma a campaign ba abinda a cikin campaign sai shi illa sun nuna ma mutane ƙarfin mulki sun zaka sun sa kuɗi sun jawo mutane ƙauyuka suna aikin su na daji sun cilasta sarakuna sun cilasta hakimai an cilasta limammai an cilasta mutane sun jawo waɗanga mutane an zaka an jibga su an zaka an tara su ana ruwa kowa ya sani taka doka na shi kuma taka doka ba a sonta inda ake neman zama lahiya
sai dai a lokacin da Bazoum Mohammed din ya jagoranci ganawa da magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya a garin birnin Kwani a hilin taro na bin MGC Kondo ya ce wannan zagayen nasa ba yakin neman zabe bane
ba ku shakka jami'ar PNDS tarayya ta ke kuwa Kondo ta samu karbuwa babba alhamdulillah wannan zai wato ba ta kafa ce ba saboda lokacin da kai ka taso ba zuwa ce irin wannan PNDS su ya saba muku lokaci zuwa lokaci muso
jamhuriyar Nijar ana kusan watanni biyar kamin zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya a nan gaba ana iya cewa ana ci gaba da wajuna kallon hadarin kaji tsakanin 'yan adawa da masu mulki game da wannan rangadin da ɗan takarar jam'iyya mai mulki ke yi a cikin ƙasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci yayi da Aisha Mu'azu za ta gabatar da shirin Yanayi da Muhalli.
Misararo, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da mu a cikin shirin Yanayi da Muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa da ministan ma'aikatar yanayi ta Najeriya Dr. Mahmud Muhammad Abubakar da ɗan rajin kare muhalli daga kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka. To a yau za mu ci gaba da tattaunawar tamu. Ya minista yi bayani game da yadda ma'aikatar yanayin take sarrafa da gwadan asibiti a wannan lokaci na annobar coronavirus da kuma irin kokarin da ma'aikatar take yi na ciyar da aikin bona jari gaba a ƙasar. Ai sauraro lafiya. Barimu dan tabo batun da gwalo da wasu suka yi hasashen cewa wannan yanayi na corona ya haifar da wani nau'i na da gwalo kamar suturuna kariya da ma'aikatan kiwon lafiya suke sanyawa da kuma abun kariyar rufe hanci da bakin, wannan ya zama wata sabuwar matsala. To akwai wata dabara da ma'aikatar take shirin yi ko kuma take yi wajen kauda wannan nau'in da gwalo?
Akwai a ainihin lokacin da muka fara
kokarin yaki da dakile yaduwan corona din nan ya kunshi sa ido akan bola da ake kirkira daga asibitoci daga inda ake kuma ajiye waɗanda aka kebe masu cutan corona din da kuma irin waɗannan kayan da ake sawa ana iya ce musu a matsayin silke dan saboda kar cutan corona ta kama mutum yanda ake bi a sarrafa waɗannan da gwalo da waɗannan kayayyakin saboda su kansu hadari ne idan mutum ya taba ko ya mu'amala da waɗannan kayan zai iya kamuwa da cutar akan tattara su ne a zuba su a cikin abu a killace a kulle a dauka a je a kai inda ake sarrafa su kuma mafi saukin hanyar da aka fi sarrafa kayayyakin aikin asibiti irin waɗannan shine a kona su akwai na'urori na kona irin waɗannan mai zafin gaske domin kona su shine yafi alheri in bayan an kona diddigan koko tokan shi kuma akan dauka a sake sashi a cikin wani abu a killace a binne shi a inda ya kamata binne wa ma ba ko ina zaka je ka binne ba domin akwai inda yake da idan ruwa idan ka burna abu kasa tsawon lokaci idan abin nan ya iya hujewa lalace idan kuma har wannan bolan tana ci gaba da kasancewa a hadari to in ta shiga ruwan sha ma kuma za ta iya cutarwa saboda haka abu ne wanda ake yin taka tsantsan da shi sosai
to batun wannan abu da ake kira circular economy akwai matasa a Najeriya da ke yunkurin yin wasu abubuwa na amfani wani irin taimako ma'aikatar yanayi ta Najeriya take yi
duk waɗannan da kika faɗo ɗaya bayan ɗaya a gurguje bari in gaya ni mun nemi izinin majalisar zartarwa mun kuma samu yanda za mu yi tsari na sarrafa bola a ƙasar nan gaba ɗaya
shi kuma Umar Sale Anka ya ci gaba da bayani ne game da yadda sare bishiyoyi yake shafar bangarori na rayuwar ɗan adam
idan mun bi ta masanan kimiyya da cewar idan ka sare bishiya za ka samu ruwa yana gudu ta ƙasa sosai wannan yakan sa ganyayyakin da suke faduwa suna zama mana taki kwashe shi ƙasar ta zama ita bata da wani armashi kuma wannan iska da za ta kwashe saboda sararin filin da ake da shi baya ba da kariya don ba bishiya a hanyar to domin ita bishiyar tana kariya ne da dama da yawa idan ka ce ta ma kare ƙasar daga zaizaya da akwai kuma ruwan da kake ganin yana kwarara har yakan jawo a ce an samu ambaliya domin su bishiyoyin suna taimakawa wajen zukar ruwan su ma su yi amfani da shi wannan yana rage yanda ruwan zai gudu kaga idan an sare bishiya illolin da dama akan bangaren samar da abinci aka ce kasan noma ba ta da inganci iska ta kwashe ko kuma ruwa sama ya zo ya kwashe domin babu abin da zai sa ta ta burki wannan ma illa ne to baya wannan na harkar samar da abinci wannan shine kuma kamar yadda masana suke cewa shi misali noma shine kashin bayan kowace kasa domin shine waya da aka jona tsakanin tattalin arziki da rayuwar dan adam to in babu noma kaga babu abinci da za a samu a rayuwa so idan mun bar wannan muka ce zamu koma bangaren tattalin arziki bara an samu a matsaloli da dama na ambaliyar ruwa har wannan shekara da muka shigo da ta zo mana da abubuwa da dama haka an samu matsaloli kafin ma a zo maganar COVID-19 aka samu kwararowar hamada a Najeriya inda yake kaiwa yanzu har kakan samu hazo yakan kai har Port Harcourt da Lagos idan zaki iya tunawa Aisha mun samu matsala ina jin watan biyu wajen sati na farko zuwa na biyu ya jawo taɓarɓarewar tattalin arziki a sakamakon hazo da aka samu a Najeriya in baki misali Port Harcourt da kuma Lagos dole sai da hukumar jirage ta Najeriya ta dakatar da shigowa jirgi daga su Dubai India da duk sauran kasashe da suke zuwa su dauko fasinjoji su kawo hatta jiragen da ake hawa a tsakanin ka tafiya daga wannan jiha zuwa wannan jiha sai da aka dakatar da shi
da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai a tara da mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko a madadin tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Mahmud Muhammad Abubakar da Umar Sada Anka sai wacce ta hada mana shirin Julie Leather's Question ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi na assalam
to madalla yanzu kuma sai ku kara gyar zama dan sauraron sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar Integration ta bayyana mana cewa shugabannin kasashen nahiyar Afirka tsakiya su rada wani zamanin musamman don maido da zaman lafiya a kan iyakokin kasashen nasu da kuma doka da oda. Sai jaridar Le Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta ce Prime Minister kasar Kamaru Musa Joseph Yangote ya gudanar da wani taro tsakanin sa da ministan kudi na kasar Kamaru Louis Mutaze da kuma ministan kiwon lafiya na kasar Maluda Malashi domin ganin anda za su yi su cimma burinsu wajen dakile mummunan cutar nan ta COVID-19 a kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Nzuwar kuma ta ce shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa ya fara shirye-shirye na bada izinin zaben da za a gudanar na shugabannin gundumomi a kasar ta Kamaru karan farko kenan da za a gudanar da irin wannan zaben. Sai jaridan Mutation ita kuma ta ce hukumar ilimi ta kasar Kamaru ta soke wani bangare na jarabawan da dalibai suka zana na baccalaureate a kasar musamman da bangaren ilimin physics da kuma chemistry a kasar. Jaridar The Post kuma cewa ta yi ma'aikata suna fuskantar wadansu matsaloli musamman a gurbin ayyukan su domin rashin basu isassun albashin su. Jaridar Economy cewa ta yi kungiyar yan kasuwan kasar Jamhuriyar Kamaru shugabanta ya kwarmatawa wurin cewa ya kamata a tallafa wa kamfanika da masana'antu da manyan kudade domin su farfado da harkokin kasuwancin su. Sai jaridar Information anda ita kuma ta labarta mana cewa hukumar wato hakkin rotin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gurfanar da Mr. Edu Alo a gabanta domin a yi masa bincike gwagwab na waɗansu magudan kudade da ake zargi cewa ya yi da ciki a kansu. Za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Le Metayo anda ta gulmata mana cewa al'umman arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru sun miƙa wa shugaba biya godiyarsu ta musamman domin tura musu dashen bishiyoyi da yayi Mahama Awal Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka tana fahariya da dadewa da ce tana hulɗa da kasashen Afirka tare da mutunta juna da manufar demokradiyya daya da kuma da daddan burin inganta rayuwar al'umma Afirka. Galibin haɗin kanmu ya shafi samar da kayayyakin agaji. Gwamnatin Amurka da ke hulɗa da sama da kasashe 120 tana kokarin shawo kan annobar COVID-19. Hukumar tallafawa kasashe masu tasowa USAID ke jagorantar wannan yunkurin tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da cibiyar dakile yaduwar cututtuka da ma'aikatar tsaro da kuma sauran bangarorin Amurka da ke taimakawa tsarin lafiya da ayyukan jin kai da kula da tattalin arziki da kuma yunkurin ganin ci gaban ƙasa. Yana da mahimmanci a bayyana cewa tallafin yana kan gaba a mahimman gurorin shugaban ƙasa a tsare-tsaren Afirka, in ji mataimakin jami'in gudanarwa na harkokin Afirka Chris Meloni.
The first objective being advancing trade and commercial ties with key African states to increase American and African prosperity.
Manufa ta farko ita ce ƙara inganta hulɗar cinikayya da mahimman ƙasashen Afirka domin ci gaban Amurka da kuma Afirka. Na biyu shine kare Amurka daga barazanar lafiya da tsaro daga ketare. Na uku kuma shine taimakawa wajen ganin ci gaba da kuma dorewar kasashen Afirka da samun shugabancin kware da kuma abin da muke kira yunkurin dogaro ga kai a nan cibiyar USAID. Yana da mahimmanci a jaddada haka yanzu da muka samu kanmu muna fuskantar COVID-19.
I'm excited to report that today we've committed close to $350 million.
Ina mai farin cikin shaida cewa yanzu haka mun samar da dala miliyan 350 domin taimakawa kasashen Afirka da ke yankin hamada wajen shawo kan annobar COVID-19. Biliyoyin dala da Amurka ta kashe cikin shekaru da suka shige musamman karkashin shirin nan da ake kira PEPFAR da kuma shirin shugaban kasa na yaki da cutar zazzabin cizon sauro ya haifar da yadda matuƙa a dangantakar mu a duk faɗin Afirka, in ji mataimakin jami'in gudanarwa Meloni.
One thing that I think has been exciting is, for example, in South Africa we've had the ability to leverage about 20,000 healthcare workers.
Wani abu da na gani da yake da daɗi shine misali a Afirka ta Kudu. Mun samu sa kimanin ma'aikatan lafiya da ke aiki ƙarƙashin shirin PEPFAR da suka taimaka a yaƙi da cutar AIDS yanzu za su taimaka a yaƙi da COVID-19. Wannan dama da aka samu da amfani da dandalin da muka samar a wuri daya na da matukar muhimmanci a matakin da muka dauka, a cewar mataimakin jami'in gudanarwa Meloni. Ina da kwarin gwiwa cewa dangantakar mu da kuma aiki da muke da abokan hulɗa ma Afirka za ta ci gaba da taimakon mu mutum magurin mu na yau na shawo kan annobar COVID-19 da kuma batutuwa da suka shafi ci gaba kai tsaye. Sharhin Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, sunana Hassan Maida kaina da na gabatar da shirin, ke sallama da ku, mu kasance lafiya.